Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 Cyclo House 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata da ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 101.5. Sai radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad da Allah da kuma niyya. Haka kuma masu na'urar computer suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da masu sauraro da ku a yau Litini 30 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim ne daga nan birnin Washington DC tare da Safi Imam Aliyu. Muke fatan an waye gari lafiya. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga sahabu din domin ya bamu wakanin labarai.
Yau Litini ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka ya fito fili jiya Lahadi ya ce shugabannin Amurka yana shirin zai fice daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da Amurka suka kulla da Iran kan shirin nuclear kasar Farisan. Fada da ake tsakanin dakarun gwamnatin kasar Myanmar tare da yan tawaye da ake kira KIA a arewacin kasan ya tilasta mutane fiye da 4,000 barin gidajensu.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan ziyarar shugaba Muhammadu Buhari a nan Amurka.
Kun ba za mu manta ba cikin alƙawuran da shi shugaba Trump ya nuna cewa yana son ya haɗa kan kawo ƙasashe wurin yaƙi da ta'addanci.
A Jamhuriyar Nijar ko rikici ne ya ɓarke tsakanin Fulani da Buzaye wanda har rayuka suka salwanta.
Labarin da muka samu dai Fulanin ne suka zo bisa wata rijiya suka karkashe Buzaye wanda sun yake su tsarwa suna fada abin nan.
Kuma za mu kawo muku rahoto akan jingina kura'a kiranye da aka yi yunkurin yi wa Sanata Dina Malaya mai wakiltar jihar Kogi ta Yamma. Sai Sarfiul Hashim Gumel da zai shigo da shirin Ciki da Gaskiya. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a nan birnin Washington DC. Cikin batutuwa da ake sa ran shugabannin biyu za su mai da hankali a kai har da barazanar ta'addanci da kuma haɓaka tattalin arzikin Najeriya ƙasar da ta fi kowace a Afirka yawan al'umma yanzu kusan miliyan 200. A bara gwamnatin Trump ta amince ta sayar wa Najeriya jiragen yaƙi da wasu kayan faɗa kan kuɗi dala miliyan 600 domin taimaka wa sojojin ƙasar waɗanda suke fafata da mayakan sa kai na Boko Haram da na ƴan ƙungiyar ISIS da kuma sa ido kan fasa ƙorin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma masu safarar mutane. Yarjejeniyar sayar wa Najeriya makaman ya cije a zamanin gwamnatin Obama saboda fargabar keta ƴancin bil'adama a ƙasar da ke Afirka ta Yamma. Ganin shugaba Buhari yana fuskantar neman wa'adi na biyu. Babu mamaki idan ya kama kafar Amurka ta ƙara baiwa gwamnatinsa ƙarin taimako ta fuskar kayan yaƙi ya cika alƙawarinsa na kawar da Boko Haram kwata-kwata. Da ƙarin bayani ba labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito fili a jiya Lahadi ya ce shugaba Donald Trump yana shirin zai fice daga yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya tare da Amurka suka kulla da Iran kan shirin nuclear Farisan muddin ba a yi wa yarjejeniyar kuskurima ba idan wa'adin sabunta shirin ya cika cikin watan gobe. Pompeo wadda a halin yanzu yake gabas ta tsakiya a ziyararsa ta farko kan wannan mukami a ƙasashen waje ya ce shugaba Trump ya fito fili ya nuna cewa wannan yarjejeniya tana da rauni. Ya umarci jami'an gwamnatin sa su yi aiki domin inganta shi kuma idan ba za a yi hakan ba to zai janye Amurka daga wannan yarjejeniya. Abu ne kai tsaye babu kumbiya-kumbiya, in ji Mike Pompeo. Da yake magana a Isra'ila, Pompeo ya ce ba kamar sauran gwamnatocin Amurka da suka wuce ba, shugaba Trump yana da cikakken shiri kan Iran wadda aka tsara da nufin tunkarar jerin barazana da suke fitowa daga hukumomin ƙasar a Tehran. A nata ɓangaren, Iran ta ce ba ta da niyyar canja yarjejeniyar da aka kulla da ƙasashen Jamus da Faransa da Birtaniya da China da Rasha da kuma Amurkan ta kowace hanya ciki har da kulla wata sabuwa. Fada da ake yi tsakanin dakarun gwamnatin ƙasar Myanmar tare da ƴan tawayen ƙasar da ake kira kacin masu neman ƴancin kai a arewacin ƙasar mai lakabin KIA a takaice ya tilasta fiye da mutane 4,000 ficewa daga gidajensu. Kanal Nobu, wadda shine kakakin ƙungiyar ƴan tawaye ta KIA, ya ce fadan zai kara tsanani domin gwamnati tana tura karin dakaru zuwa wannan yanki. Ungiyoyin agaji sun buƙaci a ba su damar kaiwa ga yankin ƙasar mai nisa can kusa da iyakar ta da China, inda suke fargabar cewa maras ƙarfi daga cikin al'umma a yankin sun makale tun lokacin da fadan ya ƙara tsanani cikin watannin na Afrilu mai ƙarewa a yau. Babban damuwar mu shine farar hula, ciki har da mata masu juna biyu, gajiyayyu, ƙananan yara da kuma masu larura, inji Marcus, shugaban ofishin kula da ayyukan jinƙai kamar da ya ga kamfanin jallancin labarai na ƙasar Faransa. Tilas mu tabbatar da cewa rukunin waɗannan mutane an kare lafiyarsu. A gefe ɗaya kuma, amiyar Martin Yaulitini ake sarar jakadu daga kwamitin sulhu da majalisar ɗinkin duniya za su isa ƙasar bayan da suka ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Cox Bazar a ƙasar Bangladesh, inda nan ne 'yan ƙabilar Rohingya su kamar 700,000 da suka tsere daga Myanmar ɗin suka samu mafaka bayan da tarzoma da sojojin ƙasar suka jagoranta ya nemi wato rutsawa da su. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana zai dauki matakai da za su kai ga rufe ko dakatar da ayyukan gwamnatin Amurka a wani lokaci nan gaba a banan nan idan Majalisar Dokokin ta Amurka ba ta amince da ba da isassun kuɗi domin tsaro kan iyaka, ciki har da kuɗi domin gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico. A watan jiya ne dai shugaba Trump ya sanya hannu kan kasafin kuɗi dala trillion 1 da miliyan 300,000 wanda za su yi aiki har zuwa watan Satumba ƙarshen shekarar kuɗin Amurka. Daya da yake magana a wani gangamin yakin neman zaɓe a garin Washington a jihar Michigan, Mr. Trump ya ce ranar 28 ga watan na Satumba wakilan majalisa za su kada ƙuri'a kan sabon kasafin kuɗi, kuma idan ba su ware kaso domin aikin gina katangar ba, ba zai sanya hannu kan kasafin kuɗi ba. Amma sai ta yi ‘yan uwansa a siyasance na jam'iyyar Republican ba za su goyi bayansa idan ya yi ƙoƙarin dakatar da ayyukan gwamnati gabanin zaɓen rabin wa'adi da za a yi cikin watan Nuwamba na bana ba. A Iraki, wata kotun ƙasar ta yanke wa wasu mata 'yan ƙasar Rasha su 19 ɗaurin rai da rai saboda an same su da laifin shiga ƙungiyar ISIS. Babbar kotu wacce take shari'ar ta'addanci a Bagadaza ta kuma yanke wasu mata su 6 'yan Azerbaijan da wasu mata su 4 daga Tajikistan hukuncin ɗaurin na rai da rai jiya Lahadi kan wannan zargi na shiga ƙungiyar ta'addanci. Galibin matan sun faɗa a kotun cewa mayakan ISIS ne suka kawo su Iraki daga Turkiya ba tare da amincewarsu ba. Tun a farkon watan nan, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce akwai aƙalla mata masu magana da harshen Rasha da adadinsu ya kama daga 50 zuwa 70 waɗanda ake riƙe da su a Iraki tare da 'ya'yansu su fiye da 100.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Faro da ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari ke yi a nan Amurka, wanda an jima kaɗan ne za su gana da shugaba Donald Trump. Akan haka, wasu 'yan Najeriya musamman masana harkokin tsaro sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan batu. Yanzu da farko ga Manjo Janar Junaid Dindawa a cikin rahoton Hassan Mai na kaina.
A maganan tsaro ba na Najeriya kaɗai ba, har da na Afirka ta yamma da Afirka gaba ɗaya da duniya, saboda yanda rikicin irin Boko Haram wannan abu ya kici yake cinyewa, kuma gashi har wasu cikin su bangare kowanne wannan yana bin wannan bangare na ISIS, wannan ya ce shi yana bin wannan bangare, maimakon ya zamana tashin hankalin na Najeriya kaɗai ne ko kuma West Africa, ya zama na duniya ne gaba ɗaya.
To, ko me ake hasashen shi Mr. Trump zai nema daga shugaba Buhari? Malam Kabiru Adamu masanin tsaro ne.
Ba za mu manta ba cikin alƙawuran da shi shugaba Trump ya nuna cewa yana son ya haɗa kan kawo ƙasashe wurin yaƙi da ta'addanci. Muna sa ran a wannan tattaunawan da za su yi, shi shugaba Trump zai ƙara jaddada ma ƙasar Najeriya wato shugaba Buhari na cewa akwai buƙatar Najeriya ta ɗau matakai ƙwarara fiye da wadda take yi na yaƙi da ta'addanci irin wadda ake a Najeriya.
A cewar Win Commander Musa Isa Salmanu, lalle Najeriya ka iya cin moriyar wannan ziyara ta shugaba Buhari.
Kuma musamman ana gabda batun sai da waɗannan jiragen, ita Amurka na da niyyar abin da ake cewa business da mu, kuma saboda suna ganin akwai improvement, kuma suna son su zama ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka domin a yaƙi wannan al'amari.
Amma duk da wannan kyawawan fata da ake da su, General Bindawa na mai cewa
To kasan yanda Amurka suke da kasashen Turai idan suka mika ma gora da hannun dama su zagaya ta baya su karbe shi da hannun hagu. Akwai abubuwa da yawa wadanda na san za su tattauna wanda za su amfani Najeriya kuma za su amfani sauran kasashen da ke yaki da ta'addanci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka kuma abokin aikinmu Abdulaziz Adil Toro ya tattauna da kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu akan tasirin wannan ziyara.
Wannan ziyara shugaba Trump na Amurka shi ya gayyato shugaba Muhammadu Buhari ya zo ya ziyarce shi domin su tattauna muhimman abubuwa da suka shafi harkar tsaro da zaman lafiya da harkar yadda za a bunkasa tattalin arzikin Najeriya da kuma harkar yadda za a bunkasa mulki na demokradiyya a Najeriya. Saboda haka ziyara ce mai muhimmanci ta fuskar diplomasiya kamar yadda muka yi magana wannan shi kansa fifiko da aka bai wa Najeriya a kasashen Afirka da kuma abubuwa da suka shafi mulki da tsaro da tattalin arziki namu wanda muke fata cewa a wannan tattaunawa da mu da kasar Amurka kowa zai amfana da wannan zama da zai.
Sai kuma a yanayin Boko Haram ma mun ga rawar da shugaba Buhari ya taka kamar warshin da ya ba aljama'a ya ce zai yi abin da zai yi ya ga an ciyo kan ɗan ƙungiyar da mayakan Boko Haram.
Hakika an samu gagarumin ci gaba akan wayannan abubuwa kuma kar ka manta cewa yanzu ai ita yanzu gwamnatin Buhari abinda ma take hange ƙarshen abun muke hange.
Amshin waka ta in kadi hujjar bari in bude maka ai mulki nikima ce ta Allah.
To a can jihar Kogiko sakamakon yunkurin kiran yanda aka so a yi wa sanata Jino Milaye ne da bai ci nasara ba yasa hukumar zaben ta Najeriya ta jingina wannan aiki kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Mustafa Nasir Batsare ya aika mana.
Yunkurin yin kiranye ga ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kogi, Sanata Dina Malaye ya faskara a sakamakon kasa samun adadin da zai sa a gudanar da zaben yin kiranyen a ranar Asabar ɗin nan da ta gabata ne dai hukumar zaben Najeriya ta gudanar da aikin tantance sunayen masu buƙatar ganin Sanata Dina Malaye ya koma gida. Hukumar zaben dai ta ci adadin da aka samu bai ma kai kashi 10 cikin 50 ba, a saboda haka hukumar zaben ta yi watsi da wannan bukata kamar yadda kakakin hukumar mai kula da jihar Kogi Ahmad Bagudu Biyambo ya shaida mun ta wayar salula.
Nan dai komai lafiya da aji abun dai shine sakamakon fito wannan da suka rubuta da ma'aikata shi ba su samu adadin da za a je zaba ba.
Don zai ta hukumar zaɓe ta yi watsi da abin ke.
A dama doka ta yi watsi da shi tun da ba a kaiwa.
Wani adadi aka samu ne?
Eto an samu a yadda muka samu ba bai ma kai kashi 10 cikin 100 ba cikin 50 da wanda suka je suka tantance ba.
To dama kashi nawa ake bukata?
50 wanda suka rubuta ƙara suka rubuta cewa suna son su kira shi idan suka je aka yi tantance su to wannan kashin 50 ɗin nan. To kashi 50 su kuma ake bukata da mutum guda da ba su samu wannan adadin ba saboda haka nan tafiya ta tsaya a nan.
Na'am, yanzu shikenan duk wata kiciniya ta kare kenan.
Wata kiciniya ta kare tantancin kitsota.
Mai sharhi akan al'amuran jihar Kogin Malam Bashir Muhammad ya ce lamarin bai yi wani tasiri ba sai dai asarar kuɗi.
Ato, kasan an sha ba da shawara ce wannan abun ba za ta yi tasiri ba. Ka kashe kuɗin al'umma ba abu ba ne na alheri. Kuma ka ba wani tasiri kawai dai gwamnati ta yi asarar kuɗi, shi ma gwamnati ya yi asarar kuɗi, gwamnatin tarayya ita ma ta yi asarar kuɗi. Kamar da mutum ɗaya a jihar kan kashe biliyoyi? Abada Allah.
A yanzu dai kallo ya koma a tsakanin Sanata Dina Malaye da 'yan sandan Najeriya domin ganin yadda za ta kaya akan tuhumar da ake yi mashi na alaka da 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A can jamhuriyar Nijar ko rikici ne tsakanin Fulani da Buzaye wanda ya yi dalilin mutuwar mutane da dama. Ga su lamu mun bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rikicin wanda ya samo asali daga kisan da ake zargin Fulani makiyaya sun yi wa wasu buzaye a zangunan da ke karkashin hukumar mulki ta Abala Filenge kusa da iyakar Bali. An fara shi ne a ranar Alhamis wanda kuma aka ci gaba da gwabzawa har izuwa ƙarshen mako. Da yake yi wa muryar Amurka ƙarin bayani ta waya, Abdullahi Bagasa, wani ɗan jarida mai zaman kansa a yankin Kurfei, ya bayyana cewa
labarin da muka samu dai kullanin ne suka zo bisa wata rijiya suka karkashe buzaye wanda sun yi ke su ruwa suna fada abin nan. Sauran kuma suka tare ɗan kasuwan da suke hitowa daga Shinna nan zuwa Malikin nan suka karkashe a cikinsu. To su kuma buzayen da suka ji wannan bayanin su ba suka kwarara. An yi ta ɗauki ba daɗi tsakanin buzayen da Hilani. Waɗansu na cewa an samu kimanin mutum 50 da aka kashe, waɗansu na cewa fiye da haka. Abin da ba mu da tabbacin haka.
Hukumomi a yankin na Abala sun tabbatar da faruwar wannan al'amari. Kodayake a cewarsu yawan waɗanda suka mutu a sakamakon wannan gumurzu bai kai wanda wasu rahotanni ke bayyanawa ba, kamar yadda Honorable Bubakar Umaru ɗan majalisar dokokin ƙasa bugo da ƙari mataimakin magajin garin Abala ya shaida mun.
Yau abin da muke ciki da zuwa Maritan ga mun samu wajen mutum 35 na ƙabilan Hulani waɗanda aka kashe. An gani wannan abin bakin ciki ne irin wannan abin da ya faru cikin wannan yanki namu.
Wannan shiya hukumomi sun kafa dokar ta ɓaci, ya aka yi irin haka kyaukana? Watakila za ta yi a ce akwai jami'an tsaro sosai da ke sintiri a wannan shiya.
Gwamnati yana ta bakin kokarin shi, akwai sojawa waɗanda ke gewayawa, amma bindiga ta zan ruwan dare cikin wannan yanki. Duk wanda ka gani yana da bindiga a hannun shi. Kuma ka san Mali babu gwamnati, ba sai waɗannan bandunawa ne waɗanda suna shiga cikin wannan abun na al'ƙaida da na mujawo da sauransu. Kuma ka san yau ta'addancin in ka ta gadi ba shi na wannan yanki ba ma wai. Sadanci ne wanda aka sani kawai mutane ne suna da bindigogi sai su bugi wanda suke so sai su amshe abin da suke so.
Honorable, wata majiya na cewa jami'an tsaro da ke sintiri a wannan shiya su ne suka buɗewa wasu daga cikin 'yan bindiga wuta, shin haka ne?
Mun samu labarin moto 13 sun ka biyo, kowane yana da guda baya gare shi. Sun bino za su kai yamma, ka san yamma can ne gumbinsu. To can cikin tayar ta sosai sun kai haran gama da sojawa inda muka samu labarin lallai sun gama da su.
Wannan na faruwa ne mako guda bayan da wani faɗan makamancin wannan ya yi sanadiyar hallakar da mutane kusan 8 a gundumar Filinge, lokacin da wasu suka bi sawun mutanen da suke zargi da kisan wani danginsu da aka ce ɗan kasuwa ne da aka tarar har gidansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu dai filin ciki da gaskiya yana birnin Kano. Inda ungodorai wata hatsaniya ta faru tsakanin wasu matasa biyu ta yi sanadiyar mutuwar rabin jikin ɗaya daga cikin matasan. Mako biyu da suka gabata mun saurari korafin Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin matashin da aka lahanta, wanda ya zargi alƙalan da suka yi wannan shari'a da yi masa hanya-hanya saboda cimma buƙatar abokin aikinsu wanda yake da alaƙa da yaron da ya buga wa ɗansa makami har ya lahanta shi. A yau za mu saurari ƙarashin ƙorafin Malam Aminu Inuwa, inda za mu koma baya kaɗan domin mai sauraro ya fahimta. Suna Nasir Fili Hashin Gunal. A yi sauraro lafiya.
To, da aka gabatar da hoto a gaban hoto ya ta faru.
Sai alƙali ce wannan magana ma ba ta taso ba. Ka kawo shaida, shi ma ya kawo shaida. Ka kawo a rubuce ɗanka, shi ma ya kawo shaida daga wajen likita. Saboda haka magana ba ta taso ba. Abin da alƙali ce kenan.
Wacce magana ce bata taso ba?
Maganar cewa ruwa ban yadda da cewa wannan hoton shaida ba ce, kuma ban yadda da abin da ya ku ba, yaron nan sata ya mutu, shi duk wani ban taso ba a kansa.
Don haka da ya aminta da cewa wannan shaida ce a matsayin da shi ɓangaren Ibrahim ya bayar?
Ƙwarai kuwa, akan haka ya dogara kuma aka yi zartar da hukunci, ya ce Ibrahim zai tafi kurkuku kwana 40. Ni kuma da nake cewar na kashe kuɗaɗe kaza-kaza, ya duba rizitai na ga 500 kacal na kashe, saboda haka 300 za a biya ni bisa adalcin kotu, kamar yadda alƙali ya ce. To ni kuma gaskiya sai na ga ba mun adalci ba.
To shi Ibrahim ya je gidan yare na kwana 40 kenan.
Ya je gidan yare na kwana 40 ya fito, kuma zai ci gaba da mana dariya, yana yin mana da magana, amma ne bus ban ce masa
ko kotu ta ce a baka 350 an baka
an bani na je na karba saboda ban da yadda zan yi dole shi ta sa an karba ni ma karin ma'aikaci ne
a wurin wa ka karba
a kotu na karba a
wurin shi mahaifin Ibrahim shine ya biya kenan
eto su shi din nake ne ya biya ban sani ba dai amma su ne da suka biya da bijin
dan haka shi kenan zance ya zo karshe tunda an baka diya shi kuma wancan ya je yayi kwana 41 a cikin gidan kurkuku
ai ba diya aka bayar ba an bayar ne a sunan kudin magani
da ka kashe
yawa to kuma ni tunda yaro yana zagi na suna ci min zarafi da shi da yan uwansa
bayan ya fito daga
kurkuku wani abin a gabana wani abin a bayan ido na kuma shi gashi mata kai ga ma mijin ya yaron ma ya ji ya ci a kori shara a gaban dalibata ba su san dalibata
to shikenan yanzu misali mai saurare zai so abinda zai so ya gane shine tunda alkali ya yanke hukunci yaro an tura shi kurkuku ya kwana 40 kai kuma an baka kuɗi a madadin kuɗi da kai wahalhalu da sauransu wanda zai ce magana ai ta wuce kenan ko
eh amma magana ba ta wuce ba
to me faru kuma gaba
tunda ga dana ba kafa dama ba hannun dama yaron nan da bane yake gama FCE ya samu admission amma babu dama ya je makaranta saboda halin da ke ciki kuma yaro ya ci gaba da zagi mu kuma ga dana zo na kasashe wata ran ma zan kai yaron nan Murtala physiotherapy inda ake musu gashi ya kalle mi kake da dariya yake kira wani abokin sa yana kwala masa kira yana faladu shi zaka zo mu je gudu wato dana ba zai iya gudu ba amma shi ga shi zai iya gudu kuma abin takeici ma wai ma da yaron ce ma mai cewa wai ai laifin da dana ne da aka zagi shi bai sai ramar zagin ai da sai ya shiru shi ya jawo aka sare shi haka ma fiyaran ta fara sun daure masa gindi gaba ɗaya su
to yanzu ina zance kwanaki nan tunda kai dama abin da ka nema a kotu shine a biya ka dawainiyar abin da ka kashe na wahalhalin maganin yaranka kuma an biya ka sannan shi wancan ya je kurkuku shikenan
ba haka naso ba abin da naso a biya ni wannan dawainiya da kudin magani kuma maganin har yanzu wallahi tallahi har yanzu ina sai yaran magunguna
ita kotu me ka gaya mata kana so
ita kotu ai na nuna cewa ina son ni a bi min haƙi na ba kudin magani wani hadiya ne magana to amma ban sai da dai abin ya kasance ba sai gashi da abin ya zama kamar wala saboda ba ni gata
to yanzu tunda an je waccan gaba kuma wani abu ya biyo baya misali bayan yaro ya fito daga kurkuku gashi yana kaman jifan ku da maganganu kuma suna bata maka rai akwai wani mataki da ka dauka ne misali na watakila a tsawatar masa
da za su tsawata masa da tunsu tsawatar masa ran kai rai domin kowa ya saurawa yana kuwa dan sakida yaron nan dora shi akai kan turba ta yi mana zarafi yaron nan a fanta ta sa shi akai sarar mun da kuma sannan aka zo kuma yaron yake ci min zarafi ha fito zai kurkun kuma uwarsa bata daina magana ba yayin sa bata daina magana ba maganganu su dawo kunni na wasu a gaba na wasu kuma a zo a gamin an ce kaza
yanzu a wani hali ake ciki
yanzu an da ake ci yanzu haƙina nake ne ba so nake jama'ar al'ummar annabi sarki ma ya san wannan halin da yake ciki gwamna ma ya sani a cikin wahala muke in na gida ne wa yaron nan sarkin bayan gida in yayi afo kuma yake in bana nan mahaifinsa ta yi masa kuma ai kwanakin ne ma muka samu saukin su man da dissa tv sai su mu shekara biyu kenan sai dan saki neman kudi muka ji aka samu sa kashin roba a kansa saboda kan ina neman taimako Allah ya sa mutu al'umma annabi aji wani halin nake ciki a kawo mana dauki kuma ni shari'a gaskiya ban gama ta ba tunda yake ya kasancewa an cuce yaro an cuce mu an shiga haƙin mu kuma ana cika baki da sauransu haka ni yanzu diya zan nema ta abin talin da aka mai da dana mai shi musaki ba zai iya rubutu ba kuma ba dame ne
wai shekara sa nawa
yanzu bane shekara sa 21
to yanzu tunda an yi haka kai me ka lura da shi ya faru tunda abin da ka nema ba a samu ba dangane da abin da ya shafi koda wahalar magunguna da kai ta baya balantana wacce ka ci gaba da yi da kuma zancen diya wanda zai ce me ya hana ka dauka ka kara misali
abin da yake cikin tukunya yalla bai labarin huta yake ji tsire ke ganin zahiri halayen da aka sa ni da iyali na muka shiga kuma muke ci har yanzu sune suka kashe mun jiki suka sa cewar tun da yaran nan dangata ne mijinyarsa ma'aikacin kotu ne kuma har za ta kai ga ma'aikacin kotun nan ma yana sa ma a kashe maganar to an nuna mana cewa an fi karfin mu amma akwai Allah shi yasa nace to kullun cikin addu'a nake Allah ya kawo mana mafita amma ba bari nayi ba ni ba zan yi abin da ya wadana ba bazan kuma bari kai ba amma ni shari'a daga nan duk inda za a je zan iya zuwa kan dana kare haƙin dana bazan bari ba sai an bi min haƙi na kuma diya muke nema
abinda watakila mai saurare zai so ya fahimta shine a waccan kotu ta dan alluna aka tura yaro kurkuku kamar yadda kai bayani kai kuma aka ce ga kuɗi da za a baka 350 to me ka zancan kotun dauka ƙara ta shari'a
yawa to lokacin na yi appeal ne saboda ni shari'a ban gamsu da ita ba wanda kai
okay sanda aka ce za a tura yaro kurkuku a baka wannan kuɗi kai appeal kenan
na yi appeal
ka dauka ka ƙara
gwamnati ta bani lawyer to ran da aka kira shari'a da muka ce yaron sai ya zo
amma a wace kotun kuka je lawyer da lawyer
kotun kasuwa
ita ce ta dauka kara din kenan
kara kotun papier
eh yawa
to da muka je din shine shi yaron na gashi da yayyansa a kotun amma sai ki shiga cikin kotun dakin kotun ya tsaya suka tsaya a haraba mu kuma muka shiga muna shiga a cikin alƙalan muna alƙali sai kalle ni sai ya ce da ni sai ya ce wannan shine mai laifin sai aka ce masa ba shi bane shi lauya na da gwamnati bane ce ba shi bane mai laifi aka ta nemo mai laifi ba a ganshi ba sai aka ce a nemo wanda ya kai masa sambaci aka nemo shi yazo da yazo aka ce kai ka kai masa ya ce da hannunka ka bashi to amma gashi bai zo ba sai suka ce shikenan yaran nan ya sake zuwa kafin a ci gaba da maganar shari'a sai an fara akan wannan maganar sai ya rena kotu suka tabbambami alƙalan suka tabbambami sai da ranar ta zago da aka zo kowannan magana basi wata cewar me yasa ya wulakanta kotu da aka ce a zo cikin mai zo ba kawai sai aka shiga fara sabuwar magana kawai can dan ma na san jiki na ba cewa anya za mun adalci a wannan kotun
sai aka ci gaba da tattauna magana
ba tambaye shi me yasa bai zo ba wancan kara ko ni na ganshi a kotun ya ki shiga kaga ga masa aka ce kada ya shiga ke ya zo kawai kallo waje kawai tafi da sai a hukunta shi na wannan abin ne tun daga nan san cewa to labor adalci za a yi ba kenan
ita kanta kotun ta dauka kara
a nan na fara fahimtar cewa to da wuya da wuya a bi min haƙƙi
to shine a ƙarshe ta tabbatar da hukuncin cewa a baka 300
eh ji a ƙarshe ta tabbatar ta ce ta amince da kotu ta ƙasa kotun alluna
ganin cewa Malam Aminu Inuwa ya zargi yaron da ya sare ɗansa ya masa lahani mai suna Ibrahim da mahaifinsa da kuma alƙalan kotunan da suka yi masa shari'a da yi masa rashin adalci don haka filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi ɓangaren yaron da ya yi wannan tsara domin jin nasu bahasin amma suka ce su ba za su ce komai ba kan wannan batu domin kotu ta riga ta yanke hukunci a kai jin haka sai filin ciki da gaskiya ya ruga zuwa ofishin alƙalin alƙalai na jihar Kano domin jin martaninsa kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalansu da yi kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku yadda muka yi da su yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karatu takaice
yau Litinin ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a nan birnin Washington DC cikin batutuwa da ake sa ran za su mai da hankali a kai har da barazanar ta'addanci da kuma haɓakar tattalin arzikin Najeriya ƙasar da ta fi kowace ƙasa a Afirka yawan al'umma kusan miliyan 200 sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito fili jiya Lahadi ya ce shugaba Donald Trump yana shirin zai fice daga yarjejeniyar da manyan kasashen duniya tare da Amurka suka kula da Iran kan shirin nuclear farisan muddin ba a yi wa yarjejeniyar kuskurema ba idan wa'adin sabunta shirin ya cika cikin watan gobe.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin amma kafin mu tashi bari mu taya Alhaji Umar Lalu murna auren ƴaƴansa da su kada da Aisha Rabiat Zainab wanda aka daura ranar Asabar din da ta gabata. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya na gari. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman sahabu Imam Aliyu da ya taimaka min muku gabatar da shirin sai Cubahiru Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim ke cewa sai anjima da hatsi mun dawo da wani sabon shirin.